أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu, ya halicci kowa da komai, kuma ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Da fatan Allah ya ƙara sa mu fahimci wannan addini nashi da kyau, ya ba mu ikon aikata shi kuma da cin nasara insha Allah subhanahu wataala. Yau mun kawo ga darasi na 37, inda muke ci gaba da bayani kan dalilin tsari, wanda muka ce shi ne fiyayyen dalili wanda ake iya amfani da shi cikin kwatanta ma al'umma. Akwai Allah wanda ya halicci wannan duniya din kuma ya cancanci a bauta mishi. Wannan dalilin tsari wanda ake ambato da burhanin nazm, mun kawo bayanin shi inda muka yi bayanin yaya ne ake istidlal da shi, ake kafa hujja da shi. Ma'ana, idan ka samu mutumin da bai yi imani da Allah ba, yana ta sharholiyar shi a cikin wannan duniya din, kana ce ka kwatanta mishi cewa akwai Allah, muka ce abinda za ka yi, ka yi ƙoƙarin kwatanta mai akwai tsari wanda yake gani a gaba gare shi cikin wannan rayuwa din. Misali, in kana da agogo a hannunka, za ka ce mai yanzu wannan agogon wadda take aiki gata nan tana ba da lokaci kuma ba ta kuskure, in kaga ta tsaya sai in wannan battery din nata ne ko kuma ta samu matsala gaba daya, amma in dai tana nan lahiyar talau yadda aka yi ta ba ta samu matsala ba, kullun tana ba da lokaci kuma daidai. Yaya aka yi take cikin wannan tsari? Shin ita ta yi kanta? Zai ce maka ba ita ta yi kanta ba, lallai akwai wanda ya yi ta. Ma'ana, ka yi ƙoƙari kwatanta mishi cewa akwai tsari wanda yake gaba gare shi kuma yana rayuwa da shi a yau da kullum. Bayan ka tabbata mishi da wannan, sai ka zo wajen istidlal, wajen kafa hujja, ka ce mai duniyan nan ita kankanta in muka kalle ta tana cike da tsari. Shi ma in bai yarda wannan ba, kamar da muka ce kana kwatanta mai tahiyar rana da dare jujuyawarsu ba tare da an samu wani tsawon shi ko tahiyar shi ya sama dan uwan guda matsala ba, kullun rana 24 ne, awa 24 ne, ba su wuce haka nan, me yasa? Sannan rana kullun ta hito ta fadi, me yasa wata rana ba mu ganin sam ta kihitawa, aslan ta kihitawa ba mu ganin ta, ko kuma dare ya tsaya ciki kawai ya yi ta yi ba motsi ba komi sai dare kawai a yi ta yin haka nan, kullun cikin tsari. Saman nan tana ne yadda take, ƙasan nan tana ne yadda take, kuma tana bada kamar da muka ce abinci ka shuka, abinci ya hito saboda halittun da aka yi saman ƙasa su samu abin da za su rayuwa. Kai muka ce halitta ta namiji da mace, cikin kowace halitta dan saboda ci gaban rayuwarsu, shi ma abin mamaki ne. Akwai wanda ya yi wannan? Muka ce kana iya nuna mishi ta hanyar hankali. Wannan duniya cike take da tsari, shi ne abu na farko, shi hida ta farko. Ita ce wadda Larabawa suke ce mata sughra, ko kuma mu ce malaman mantiq wanda suke koya mutane bayani na hankali, suke ce ma wannan ta farko sughra, wai ita ce karamar dalili, ita ce karamar shinhida. Saboda zaka ce mai wannan duniya din cike take da tsari, shi ne farkon magana. Bayan ya sallama tare da kai, sai ka zo ga abu na biyu, ka ce mai dukkan tsari duka gaba daya, banda ma wannan duniya din da abin da ke cikin duniya din, kakakaf duk abin da muka gani akwai wanda ya tsara shi, shi ma nan wurin zai sallama tare da kai. Wannan shi ne ake ce ma kubra. kubra ta dalili, ma'ana uwar dalili ko kuma ce babban dalilin shine wanda yake nuna maka duk gaba ɗayan abinda muke gani yana da wanda ya tsara shi. Kenan duk abinda yake da tsari yana da wanda ya tsara shi. Sai mu ce bayan an sallama wannan kubra ɗin, natija kenan sakamakon abin da zamu samu bayan shinhida ta farko sughra da shinhida ta biyu ita ce kubra, yanzu mu kai ga natija. Sai mu ce wannan duniya ɗin da muke gani akwai hannu mai tsari wanda ya yi ta, akwai wanda ke da tsarin da ya yi ta, shine kuma wa? Shine Allah. Wannan shine dalilin tsari. To yanzu wannan dalili da muka yi bayani kuna ji kun fahimce shi kuma kun gani dalili ne na hankali. Amma an samu wasu kamar tana yawa ma yanzu haka masu kalluna da saurare tana yawa, akwai wanda zai samu iskali ko matsala ko tambaya ko kuma kuskurantar da wannan dalili din. Ma'ana yanzan ki ganin wannan dalili din yana da matsala wajen ina in ya kasance hankalin shi da kwakwalwar shi tana tunani irin na wani wanda za mu kawo misalin shi, ana ce mishi David. Ana ce mishi David Hume. Shi David Hume an yi shi cikin ƙarni na 18. Ma'ana shekarar da aka haife shi shekara 1711 bayan haihuwar Annabi Isa, miladi kenan. Ya rasu kuma a shekara ta 1776. A wannan lokaci aka yi wannan babban malami na falsafa wanda ya zo da wasu kuskurantarwa guda uku da yake ma wannan dalilin. Ma'ana yana ganin wannan dalilin kuskure ne saboda abu uku. Abu na ɗaya shine yace wannan abu da muka yi misali ne muke badawa. Kamar mu ɗauki misalin mutumin da ya yi agogo ko ya yi littafi da cikin misalsalanmu wanda mun taɓa bada su. Wanda ya yi wannan aikin mutum ne, sai muka ce wannan tsari da muka gani ta hannun mutum shi ne zai kai mu ga fahimtar tsari wanda Allah ya yi. Yake cewa wannan misali ne muke bada, kenan muna misalta ayyukan mutum da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yana ganin kuma wannan kuskure ne saboda mutum ƙarami yake ga Allah. Yake cewa a hankali na Aristo, wani malami wanda ya yi bayanin mantiki, wanda ya yi bayanin yadda ake gyara tunani, ya tafi akan cewa ba yayyuwa mu hita daga ƙaramin abu zuwa babba. Ma'ana bai kamata mu tashi daga mutum ba, ayyukan mutum, mu bada misali na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu ce wannan misalin wai ya kai mu ga yaqini. Shi ne yake cewa ayyukan mutum muna iya misalta su da ayyukan Allah, ba laifi, wannan ba laifi bane. Amma mu ce ta wannan hanyar muna iya fahimtar da ‘yan uwanmu har su kai ga yaqini. Ko san yaqini bambancin shi da shakku ko kuma yarda da sauransu. Yanzu misali shi yaqini ana cewa 100% ba ka da matsala game da yarda da wani abu. In nace ina da yaqini da yarda da wani abu, ma'ana ina nihin na yarda da shi 100%, ba ni da matsala ko kaɗan game da shi. Amma in nace ina shakku cikin abu, ma'ana 50% na yarda da shi, 50% ba yarda da shi ba. Ko kuma zato kamar da suke cewa shi ne ke kusa ga yaqini. Zato shi suna kai shi kamar 70%. 70% na yarda da wani abu, amma 30% ba yarda da shi ba. Shi ne kusa da yaqini. Kenan maratib ɗinsu ko kuma jerinsu kamar haka ne. Yaqini shi ne sama, dari bisa dari ka yarda da abu sannan zato kana zaton shi 70 cikin 100 sannan shakku shi kuma 50 cikin 100 ka yarda da abun 50 cikin 100 baka yarda shi ba sannan wahami shi kuma kana tawahumi kenan 30 cikin 100 ka yarda da abun 70 cikin 100 baka yarda shi ba kusan haka suke to shine yake cewa wannan ayyuka lallai na mutum muna iya bada misali mu ce eh haka ne akwai cikin ayyukan Allah ma hikima da tsari da sauransu amman wannan bai kai ga yaqini da tabbas wannan tsarin da muke gani na Allah ne Allah yayi shi ko mu samu yarda da akwai Allah yace shi bai da wannan ba kenan kun gani ya kuskurantar da wannan dalili gaba daya shine dalilin tsari wanda muke kokarin kafa hujja da shi cikin bayanin akwai Allah subhanahu wataala saboda ba komai bane ya kawo iskali cikin shi ya kawo matsala cikin shi yace ita kubra wannan wanda muka kawo ita cike da matsala te yawashi zamu cewa duk tsarin da muka gani akwai wanda yi shi na'am ya yarda wannan duniya akwai tsari amma mu ce duk tsarin da muka gani akwai wanda yi shi yake cewa ka'ida ta mantiki ka'ida ta gyara tunanin dan adam tana gayin wani abu shine suke cewa kubra ta dalili mana uwar dalili dole ya kasance ta hada abubuwa kamar guda uku abu na farko shine ta ga me zamani abu na biyu ta ga me wurin da duk wurare wanda ake magana tunda in kace dukkan abu kenan ya kamata har wuri ta game ba kawai zamani ba sannan abu na uku ya kamata ta game maudu'i ko kuma abin da ake bayani kan shi kamar mu nan cikin misalin mu shine dalilin tsari shine muke magana game gare shi muke magana a cikin shi saboda haka nan kamata yi uwar dalili ta kasance ta game duka wannan abubuwa guda uku ta yadda za ta iya bada hujja ta kai ga yaqini in ba haka nan ba ita wannan uwar dalilin ba ta bada yaqini kamar yadda yake sun yace kenan idan muka ce dukkan abin da muke gani shi yasa ma kalmar take farawa uwar dalili dole kace dukka dukkan abin da muke gani yana bada akwai wanda ya tsara shi to wannan dukkan yace akwai matsala cikin ta saboda muna misalta ayyukan mutum ne da Allah kawai amma bai ba mu kai mu ce ayyukan Allah ayyukan mutum sun yi kama da ayyukan Allah subhanahu wataala saboda haka ne ma in muka fahimci maganar shi wannan matsalar da yake sai ya kawo gaba ɗaya yana san tan saboda in ka taba ka'ida da manta hankali tana cewa ga sugura ga kubra sannan kuma ga natija sai ka zo ka taba ɗaya daga ciki musamman ko sugura ko kubra da ka taba ɗaya daga ciki ka kawo matsala to dalili gaba ɗaya ya ruguje ya haɗe warwas kenan a wannan lokaci gaba ɗayan dalilin da muke son mu yi mu tabbatar da shi ta iya ƙaruwa da shi duk wanda muka gani bai yarda da Allah ba za mu iya kwatanta mishi yarda da Allah ta hanyar shi to wannan dalili ya zube a gaban David Hume saboda shi ne ya kawo wannan iskalin saboda haka za mu tashi a iskalin shi na biyu kenan kuskurantar da yayi na wannan dalili ne na tsari na biyu da na uku sannan mu zo ko da lokaci bai badawa mu bada amsa ɗaya daga ciki saboda kai wannan shubha din ta shiga cikin kokwalen mu kuma ƙarshen ta ma mu gaskata ta wa iyadu billah zamu tsaya anan wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin